This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka da muku a wani sabon shiri na daren yau Litinin 2 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben kasar Ghana ta buɗe rumfunan zabe a fadin kasar don baiwa mutanen da suka cancanta damar kada ƙuri'unsu da wuri. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya fara ziyarar da aka dade ana dako zuwa nahiyar Afirka. Za mu ji idan wannan ziyara na da tasiri. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kwari zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen kasar Turkiya ya faɗa a yau Litinin cewa karadan na cikin sauri da mayakan ƴan adawa ke yi a ƙasar Siriya a baya-bayan nan. Ya nuna cewa dole ne shugaba Bashar al-Assad ya sasanta da al'umarsa tare da tattaunawa da ƴan adawa. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka gudanar a Ankara tare da takwaran aikinsa na Iran Hakan Fidan, ya ce Turkiya da Iran da ke goyon bayan ɓangaren ƴan adawa a yakin basasar Siriya sun amince da sake dawo da yunkurin diflomasiyya tare da Rasha na maido da kwanciyar hankali na baya, bayan da masu tayar da ƙayar baya suka ƙaddamar da farmaki da kuma kama kusan duk babban birni mafi girma Aleppo. Wannan dannawa da mayakan da Turkiya ke marawa baya suka yi ya kasance babban abin kunya ga Assad, kuma ya zo ne a daidai lokacin da kawayensa Iran da ƙungiyoyin da take marawa baya da Rasha suka shagaltu da nasu rikice-rikicen. Shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta cicciki Amurka da Rasha da suka yi katsalandan binciken da take yi, ta kuma kira barazanar da kuma sukar kotun a matsayin abin ban tsoro. Mai shari'a Tomoko Akane ta faɗa a yau Litinin cewa kotun na fuskantar barazanar kakaba takunkumin tattalin arziki mai tsanani daga wata mamba ta dindindin a kwamitin sulhu kamar ita ce kungiyar ta'addanci. Akane na magana ne kan kalaman da ɗan majalisar dattawan Amurka Lindsey Graham ya yi, wanda ya buƙaci majalisar ta sanya takunkumi ga mai gabatar da ƙara da ƙasashe da ke neman ba da haɗin kai ga kotun. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon, yayin da rundunar sojin Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jirkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Nan take dai rundunar sojin Isra'ila ba ta ce komai kan har-haren ba. Har-haren na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Isra'ila da Hamas suka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta, wadda ta kai ga dakatar da faɗan da aka shafa tsawon watanni 14 ana gwabzawa, da ya ɓarke bayan harin da Hamas abokiyar Hezbollah ta kai kan Isra'ila. Yayin wancan harin nata, Hamas ta kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Har yanzu akwai kusan mutum 100 da ake garkuwa da su a zirin Gaza, yayin da kusan kashi 1/3 ake tsammanin sun mutu. Daga ƙarshe, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafawa ƙasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. Scholz ya ce Ukraine za ta iya dogara da Jamus, kuma ziyarar tasa na da nufin ƙarfafa wannan alkawarin. Ya ce a wannan watan ne za a kai sabbin kayan soji zuwa ƙasar Ukraine. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake jefa ayar tambaya kan makomar taimakon ƙasashen yamma ga Ukraine, yayin da Amurka ke shirin canja shugabancin ƙasar a watan Janairu mai zuwa. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To za mu bude taskar rahotannin namu daga kasar Ghana, inda hukumar zaben kasar mai zaman kanta bude rumfunan zabe don baya waɗanda suka cancanta damar kada ƙuri'unsu da wuri, kamar yadda zamu ji a wannan rahoton da wakilin Marduwan Abbas ya hado mana.
Hukumar zaben ta bayar da tabbaci cewar za ta gudanar da zaben gaskiya da adalci kuma cikin limana. Shugaban hukumar Uwar Gida Jean Mensa ta fayyace cewar jami'an tsaro da 'yan jarida da ba su bukaci yin zaben na musamman ba, ba za su kada zaben su yau ba, amma za su iya kadawa a zaben gama gari da an ka shirya ran 7 ga wata. Ta kuma bayyana cewar ba za a bayyana sakamakon zaben na yau take ba, sai dai za a hada shi ne a cibiyoyi ko tattaran ƙuri'u a hada sakamakon da na ainihin zaben ran 7. Ta yi wa manema labarai bayanin dalilin janye jihohin guda biyu.
On Friday night the commission was informed by the national security.
Madam Jean Mensa ta bayyana wa manema labarai cewar a ranar Juma'a hukumar tsaro na ƙasa ta shaida wa hukumar zaben cewar an fitar da barin takardar zaben guda ɗaya na jihar Gabashi daga madabba an buga takardun zaben. Limited ce ta buga takaddun, kuma cibiyar bincike ta ƙasa ce ke sa ido tare da cibiyar tsaron ƙasa da 'yan sanda da kuma wakilan jami'in siyasa. Yana da muhimmanci gane cewar an yi tanadin wannan takaddu ne wa jihar Gabashi, kuma kamfanin ne zai kona takaddun bari ya samu fita daga madabba'an. Dalilin samun wannan labari, hukumar ta yanke shawarar janye takaddun na jihar Gabashi domin tabbatar da ba da tabbaci na sahihancin shirin zaɓen don a buga sabbin takardun zaɓe na jihar. Saboda madabba'an wato Checkpoint Limited ce ta buga takardun zaɓen na jihar Yammaci, aka nemi a sake dawo da waɗannan takardu a sake buga su. Ina son a fahimci cewar hukumar ta ɗau wannan mataki ne tare da amincewar jam'iyyun siyasa. Zaɓen na musamman da an ka soma da ƙarfe 7 na safe ya gudana Salin Alin cikin kwanciyar hankali, babu rigima a jihohi 14, kuma an kammala da ƙarfe 5, kuma har yau ana fatan a samu hakan a ran 7 ga wata, inda za a yi babban zaɓe na ƙasa baki ɗaya. Gabanin dai haka, babban sakataren 'yan sanda Jordan Fare Akufu ya sadu da jami'an tsaro da 'yan jarida, ya ja musu kunni da kuma tabbatar musu cewar bana za su tabbatar an yi komai cikin kwanciyar hankali, ya ce.
Who have come from far and near to witness.
Kowane mahaluki daga waje yake ko dan gida ne, waɗanda sun kazo shaida dama mai kyau da zamu bai wa 'yan Ghana dangane da yadda za a gudanar da zaɓen ba na Salin Alin. Ba ma son wani su yayi shakku na kowa ke riƙe da tsaro a cikin ƙasar nan in ana zancen zaɓe. Muna tabbatar da shirin yin aiki tare da sauran rukunonin tsaro yadda za mu tabbatar wa masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe, wato takara da jam'iyyun siyasa, cewar babu wani abin tsoro. Ana cikin haka da ɗimi-ɗimi sojojin ƙasar sun ka fitar da tasu sanarwan cewar babu ko soja ɗaya da za a ajiye a tashar zaɓe. Nasu aikin zai taho ne kawai lokacin da 'yan sanda sun ka bukaci taimakonsu. Da fatar wannan zaɓe zai zama zakaran gwajin dafi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwanullah. Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wata ziyara aiki zuwa Angola, tafiyar da za ta bashi damar cika alkawarin da ya dauka na ziyarar nahiyar Afirka a lokacin mulkinsa, tare da maida hankali kan wani katafaren aikin shimfiɗa layin jirgin ƙasa. Kan wannan ziyara ne na tuntuɓin malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, inda na tambaye shi yake kallon wannan ziyara.
To, a gaskiya in aka ce fargar jaji ce, mutum ba zai iya musu a kai ba. Saboda watakila ya yi tunanin sai watakila watansa na ƙarshe a wato zangonsa na biyu zai kula Afirka, ko kuma a cikin wannan zangon na biyu ya samu lokaci ya ɗan zagaya ƙasashe biyu ko uku kamar yadda wasu shugabannin Amurkan suke yi, sannan a ajiye a Afirka inda aka ga dama ajiye ta. A gaskiya akwai ɗan ja kan yadda shugabannin ko kuma tsarin duk mulki da suke tafiyar da shi a Amurka na White House ba sosai suke son karrama Afirka yadda ya kamata ba. Kuma shi Biden alal misali mutum ne wanda da ya yi amfani da damarsa shi karfaffe ne musamman a Afirka ta Kudu inda a lokacin da ake musu bambancin launin fata ya fito ya ba su goyon baya ba kaman yanda yanzu yake goyon bayan Yahudawa akan irin tsarinsu ba a lokacin Afirka ta Kudu ya fito ya tsaya akan gaskiyar cewa tsarin bambancin launin fata biyu ba kuma suna kaunarsa amma wataƙila ma abin da ya sa South Africa ba saboda bambancin wannan Yahudancin da ake matsala da South Africa ta fito tana ja shi kuma yana ba da goyon baya shi yasa ya tafi Angola
to amma duk da haka doctor za a ce wannan tafiya za ta yi wani tasiri duk da cewar ƴan kwanaki ne suka rage mishi a karagin mulki
ba na jin akwai wani muhimmin abu da shi zai iya tabbatar da amma a tsarin diplomasiya na Amurka akwai alamun cewa wato China da Angola suna kasawa a yanda wata kinda akwai kaso mai yawa na man da China suke samu daga Angola zuwa su kuma suna gina musu wato kayan more rayuwa da hanyoyi da sauransu to wannan zai iya dan tsolewa America ido saboda suna bin duk inda suka ga China ta fara wato ta goma shi su rinka sa hannu suna sa ido don su ma su samu dama a wurin kuma su hana wannan ya tabbata sosai
to ana yawan cewar kamar Afirka shugabannin Amurka ba sa yawan ta ziyara zuwa Afirka musamman shugaba na ƙarshe da ya je shine Obama lokacin da ya je Kenya sai shi kuma wannan da ya je shi a wannan kwanaki na ƙarshe shin Afirka ba ta da wani tasiri ne in kuma tana tasiri me yasa zamu ga China da Amurka suna kokarin gwagwarmaya kowa ya samu karbuwa Afirka
to a gaskiya har yanzu Afirka ba ta tasirin da wato za ta wato matukar martaba a idan manyan kasashen duniya ba saboda idan ka kalli su suna son kasuwanci ne da ci gaba kuma in ka duba kasuwancin da ake a duniya kashi biyu a cikin ɗari ake kula Afirka a ciki suna son harkokin ci gaba na ma'adanai da wato masana'antu da technology a Afirka ba ta ba da kashi biyu a cikin ɗari na wannan masana'antu da technology abinda suke da shi Afirka shine suna da mutane gwarzaye wanda Allah ya ba su kwakwalwa wanda in sun je can sun zauna in suka shiga tsarin suna ba da taimako sosai amma Afirkan babu wani tsari da aka gina wanda zai iya fitar da wannan amfani da Afirka to kaga shi yasa sai dai kawai su kula ta dan a cikin tarihin su suna rubutawa ko kuma ana labarinsu a ce ai su ma sun je Afirka suna shi amma ba su da wani abu muhimmi kwanan nan da duniya ta fara wato dan ringitse matsayin sojoji da suke so su aje a kasashe musamman na Afirka zai sa ta kara amfani a wurin su amma banda haka a gaskiya a tsarin tafiyar da duniya har yanzu ba a ba Afirka wannan muhimmin wurin ba sai dai ana zuwa a samu ma'adinai wanda kuma duk wanda kaga ya damu kama yanda nake tunanin shi Biden maganar petrol ce ta kai shi Angola idan maganar ma'adinai ta zo
to Dr. Faruk Bibi Faruk kenan na Jami'ar Abuja mun gode to kafin mu shiga shirinmu na gaba a shakata da wannan
dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alkalami zana in zaka iya fado ma tsokokin bazana ko saba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zan bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tabe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mu na sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mutuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba nake ni ta nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa a kira talla na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na talla in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayyo banyo ba
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM Haka kuma za a iya shafin mu na yanar gizo don sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:15. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba. Inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai
masare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar
ba mu al'umar dutse ba ma al'umar garuruka da dama suna murna akan wannan abu
an kada dutse yanda suke ci gaba kullun ƙara hauhawa take mutane da duwa suke gari ƙara ci gaba
kawo wannan ruwan zai taimaka mutuka wajen habbaka noman rani
mu abin da zamu yi a ciki idan an gama aiki zamu yi ruwa a cikin gari
mazauna birnin dutse fadar gwamnatin jigawa a Najeriya da al'umar wasu garuruwa dake kewaye da birnin ne ke maraba da aikin ka ta fariyar cibiyar samar da ruwa ga birnin wanda za ta lankwame kusan naira miliyan 60 a dakace mu
yau ga wasu lantu ke nukura don mun san kan ce mun nasara wasu ma a cikin nasu sun fara hada gurma tsakani don akara ko ho gama ko sun dara
madalla masware fiye da shekaru 20 kenan aka kwashi da yunkurin samar da cibiyar ruwa da za ta wadata birnin dutse da ke zaman fadar mulki ta gwamnatin jigawa a arewa maso yammacin Najeriya manufar wannan yunkuri ita ce magance matsala da kalubalen da birnin ke fuskanta shekaru da dama da suka wuce ta fuskar ruwan sha da alama dai yanzu an fara kamo bakin zaran domin a watan jiya ne na Nuwamba majalisar zattarwa ta shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta amince da a bada kwangilar samar da wannan cibiya akan kuɗi kusan naira miliyan 60 baya ga gina cibiyar aikin ya kunshi shimfiɗa bututun ruwa daga madatsar ruwa ta Suntilmawa mai nisan kimanin kilomita 60 daga birnin dutse fadar gwamnatin jigawan wannan rabul abubakar kabiru abubakar shine shugaban kwamitin shirya kasafin kuɗi na majalisar wakilan najeriya ya ce domin fara wannan aiki sun sanya naira miliyan 15,000 a cikin kasafin kuɗi na wannan shekara ta 2024 da ke karewa
wannan aiki na aikin ruwa na dutse kamar yadda majalisar ta shugaba ta amince a wannan aiki akan kuɗi naira biliyan 59 wanda kuma wannan aiki da ke shekara biyar na isa mai girma gwamnan jihar jigawa shine ya kokari ya yi dokoki ta kasa cewa wannan aiki yana da muhimmanci a wannan jihar jigawa musamman wannan garin dutse a matsayin babban capital wannan jihar muka amince aka sa kuɗi a cikin budget wanda yanzu har an zo matsayin da an bada aiki
kamar kwamitin ka nawa ya sawa a kasafi na bana
naira biliyan 15 an sawa
zuwa shekara mai zuwa kamar akwai wani kara kenan
za mu kara biliyan 20 in Allah ya yarda ko bi da haka
shi kuwa honorable Sada Soli da ke shugabancin kwamitin kula da harkokin ruwa na majalisar wakilan ta Najeriya ya bayyana aniyar su ne ta bibiyar yadda wannan aiki zai kasance har a kammala shi
za mu sa ido kuma za mu ga yadda aikin na kuma insha Allah sai mun ga aikin ne
kamar kashi nawa aka raba shi kiran
kana to wannan kashi biyu ne ko kashi uku domin yawan shi don kada a ce an dauka gaba daya ayi don ba zai inganci ba aka yi shi gaba daya
da zaran an fara aiki za mu zo mu bincika mu gani za mu kira shi dan kwangilan da kuma
hukumar mu wadda ke kula da albarkacin ruwa na madatsar Hadejia da jama'a da zamu zo zamu zauna domin mu zayyana yanda zamu kalli yanda aikin zai tafi domin mu tabbatar da cewa yanda aka ci zai aikin nan an yi shi an tabbata mutanen dutse an yi da su cikin al'amari na ruwan sha da suke ciki
to kowace rawa gwamnatin jigawa za ta taka akan wannan aiki la'akari da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta dauki gabarin aiwatar da shi Gwamnan Jigawa Malam Umar Namadi yayi ƙarin haske
mu abin da zamu yi a ciki idan an gama aikin zamu yi ɗaruwa a cikin gari zamu saka cikin kasan kuɗi na shekara 2022 duk da cewa a wannan shekara ba mu saka to amma dai yake ba fara aikin ba to yanzu kan za a fara aiki gadan-gadan zamu ci gaba da bibiya a wannan majalisa zamu ci gaba da bibiya gurin shi ministan ruwa domin a sashi sa kuɗi a wannan shekara ta kasafin kuɗi na shekara ta 2025
ya dutse ce za ta amfana ko kuma akwai wata kila garuruwa da
ha wannan ai idan wannan Allah kadai san garuruwan da za su amfana da wannan abu saboda haka ba wai iya dutse bane garuruwa da suke ke wani dutse su ma za su samu cin muriyar wannan al'amari cikin yadda
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadansun ta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
ya zaka dai mazauna birnin na dutse da kewaye da za su ci gajiyar wannan aiki sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan yunkuri na gwamnati
sunana Muhammad Tahir daga unguwar Takur site gaskiya nayi farin ciki matuka akan wannan shiri da gwamnatin tarayya ta kirkiro musamman idan ka dauko bangaren noman rani mu nan yankin dutse sakamakon ba mu da wani babban ruwa ba a noman rani sosai ko in ce ba ma a yi sakamakon ba kogi rijiyoyin mu wasu sai an tona sai su kafe haka dai yasa manoma har suka gajiya da wannan batu amma ka wannan ruwan zai taimaka matuka wajen habbaka noman rani wanda hakan zai sa matasa su dan samu aiki kini sannan kuma ai yaki da yunwa da take addabar mutane a fadin kasa gaba daya
ni sunana Hamidan Yunusa a isare nake a mazabacce mu magana da ake ta dutse Greater Wota abu ne wanda yake abun alfahari ga dan cikin dutse da ma kauyukanta sunana Honorable Dauda Huda Abaya wannan harka ta ruwa da za a dauko shi daga Sintilmawa ya zo wannan babban birni namu ba mu al'umar dutse ba ma al'umar garuruka da dama suna murna akan wannan abu.
Sunana Rabi Katangare. Mu dai wannan ruwa da aka ce za a yi shi, za a samar da shi garuruwa da kuma inda suke da matsalar shi. To mu dai haka mana gaskiya za mu ji dadi. Kuma sannan wajen tsaftar muhalli ma kaga dai idan aka ce an samu ruwan nan, bunƙasa al'umma ne. Mutane wanda za a amfani da shi, za ka je ka debo abin ka cikin kwanciyar hankali ba wani turere ne ya ba komi.
Sunana Awali Isa daga mazabar garfan Ali Karamar Kumakiyawa. Allah to wannan game da wannan shiri da aka yi na kawo ruwa daga Sintilmawa zuwa nan dutse to gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane ba domin wannan halin da mutanen dutse suke ciki na wahalar ruwa da kuma ainihin karancin ruwa da ainihin ake fama da shi to gaskiya in an kawo ba karamin ci gaba ne kuma gwamnatin tarayya sai dai mata godiya a duk jagororin da suke da ruwa da tsaki wajen nemo wannan project Allah ya saka musu da alkhairi
sunana Kumar Daminu Umar Katangare al'umar garin dutse sun jima suna fama da matsalar ruwa kuma har yanzu ba a zo ga step din da za a ce an bar matsalar ruwa ba in ka tsaya ka duba ai akwai tanki wancan na kirjefan sai amma me ba zai wadatar da dutse ba kuma in ka dau dutse yanda suke ci gaba kullun ƙara hauhawa take mutane da duwa suke gari ƙara ci gaba yake muna babu abin da zamu sha kan wannan abin sai dai ubangiji Allah saka da alƙa
masu rare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
barkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta shirya gudanar da wani muhimmin taro da hukumar wasanni ta kasar a wannan makon domin tattauna makomar kungiyar kwallon kafar kasar ta Sofa Eagles tare da zimmar cimma matsaya kan tabbataccen mai horar da ƴan wasan kasar. Hakan ya biyo ne bayan takaddama da takaceme tsakanin hukumomin biyu kan wanda zai jagoranci kungiyar, wacce yanzu haka take karkashin shugabancin rikon kwarya na Augustin Gabon, wanda aka nada bayan sallamar Timothy George a cikin watan Yuni biyo bayan rashin nasara a wasanni. Da karbansa kuma ya Gabon mai shekaru 59 ya sami nasara ta kai kasar ga samun tikitin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baiya kasar Morocco. Wasu majiyoyi sun bayyana cewa hukumar wasanni ta kasar tana da ra'ayin tabbatar da Gabon da ya ci gaba da shugabancin kungiyar, yayin da ita kuma hukumar NFF ta dage kan matsayinta na nemo koci daga kasashen waje. A watan da ya gabata shugaban hukumar NFF Ibrahim Gusau ya bayyana cewa yanzu haka sun so matattaunawa tare da farautar koci daga kasar waje. Haka kuma sun so tuntubar masu kamfanonin daukar nauyi kamar Dangote da Buwa da MTN da Babai Jebu domin sauwaka samun kudaden albashi da sauran haƙoƙin da za a biya kocin. A kasar Ingila kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya mai da martani kan dubban magoya bayan kungiyar da suka rika kiran da a kore shi daga kungiyar. City din ta sha kashi a wasan gasar Premier a gidan Liverpool da ci 2 da nema a jiya Lahadi. Lamarin da ya sa masoya kungiyar suka so marera wake da take da suke cewa za a sauya kocin a gobe da safe. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar da yanzu haka take rike da kofin gasar Premier da ta lashe su 4 a jere. Take fuskantar koma baya sosai na tsawon wasanni 7 ba tare da nasara ba. Sosai dai bayan kammala wasan, Guardiola ya tunkari masoya kungiyar yana mai daga yatsunsa 6 inda yake ishara da tunatar da su cewa ya lashe gasar ta Premier har sau 6 tare da kungiyar. Yayin wata tattaunawa bayan wasan kuma, Guardiola ya bayyana cewa sam bai yi tsammanin rana irin wannan za ta zo da masoyan kungiyar za su yi masa haka ba idan aka yi la'akari da dimbin nasarorin da ya samu tare da kungiyar. A dai bangaren kuma manazartar lamurin wasanni na bayyana sababa kan yiwuwar koma kare kambin gasar ta Premier ga Manchester City biyu bayan kasin da ta sha a hannun Liverpool da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar. Nasarar ta Liverpool dai ta bata adadin maki 35 a yanzu tare da tazarar maki 9 tsakaninta da Arsenal da Chelsea da ke binta, yayin da yanzu haka kuma City din take kai 5 a tebur da maki 23 kasa da Brighton da take ta 4 ita ma da maki 23. Halin da ake ce kuma shahararren dan wasan kungiyar ta Liverpool Mohamed Salah ya bude kofa ga yiwuwar komawar sa kungiyar PSG ta kasar Faransa a daidai lokacin da ake rarrabe rikin rashin tabbas a makomar sa a kungiyar ta Liverpool, wacce kawo yanzu bata koyi maganar ba shi sabon kontaragi ba, yayin da kontaragin ta zai kare a ƙarshen wannan kakar wasanni. Kungiyar PSG ta rike tana farautar dan wasan da za ta maye gurbi da shi tun bayan da shahararren dan wasan take Kylian Mbappe ya koma Real Madrid ta kasar Spain. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da Salah ya soma tattaunawa da PSG din domin soma shirin komawar sa salin alin a ƙarshen kontaragin sa. To ƙarshen labarin wasannin kenan.
To madalla a gaidan Murtala, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice.
Ministan harkokin wajen kasar Turkiya ya faɗa a yau Litinin cewa ƙara dannawa cikin sauri da mayakan ƴan adawa ke yi a ƙasar Siriya a baya-bayan nan ya nuna cewa dole ne shugaba Bashar al-Assad ya sasanta da al'ummarsa tare da tattaunawa da ƴan adawa. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka gudanar a Ankara tare da takwaran aikinsa na Iran Hakan Fidan ya ce Turkiya da Iran da ke goyon bayan ɓangaren ƴan adawa a yakin basasar Siriya sun amince da sake dawo da yunkurin diflomasiyya tare da Rasha na maido da kwanciyar hankali na baya, bayan da masu tayar da ƙayar baya suka ƙaddamar da farmaki da kuma kama kusan duk babban birni mafi girma na biyu a ƙasar Aleppo. Shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta cicciki Amurka da Rasha da suka yi katsalandan a binciken da take yi, ta kuma kira barazanar da kuma sukar kotun a matsayin abin ban tsoro. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon, yayin da rundunar sojin Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jikkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Nan take dai rundunar sojin Isra'ila bata ce komai ba kan har-haren. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya alkawarin tallafawa kasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. Scholz ya ce Ukraine za ta iya dogara da Jamus kuma ziyarar ta sa na da nufin karfafa wannan alkawari.
To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirinmu na yau baki daya sai aka sunce da mu da karfe shirin na safi gobe talata inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu amaradin Muhammad Hafiz Baballe ya ni kashi da shiryen mu na yau sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Carol Nisar fil hashin gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.